sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31.69 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Juma'a 31 ga wata rana ta ƙarshe a watan Maris shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Ƙananan rokon da aka harba yayi wa akalla mutane 7 rauni a kusa da fadar shugaban kasar Somalia. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro Michael Flynn ya alkawarin zai baiwa kwamitin bincike na majalisar dokoki haɗin kai.
Kanin labaran kenan. Hukumomin tsaro a Najeriya sun ɗauki wani sabon salon daƙile ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin ƙasar tare da ƙaddamar da wani gidan rediyo. To ko ta yaya tashar za ta taimaka a cimma wannan guri?
Makasudin wannan gidan rediyo shine yanda za a wayar da jama'a kai, saboda shi yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai.
Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen ayyukan hajin bana a Najeriya. Jummai Ali ta shigo da sabon shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masare, assalamu alaikum. Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na ƙasar ne ta ce kusan mutane 2,000 ne ake tuhuma sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. Shugaban cibiyar Chikwe Ihekwazu ya ce an yi ta ƙoƙarin ganin an kare yaduwar cutar, amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi duk faɗin duniya. Sai da yanzu haka hukumar lafiya ta duniya wadda ake da waɗannan rigakafin ta ba da na akalla mutane 500,000, wanda kuma daga watan gobe ne za a fara amfani da su. Cutar ta sankarau wadda ke yaduwa ta kwayar cutar halittar nan da ba a iya gani da idanu, yana iya wa fatar da ke saman kwakwalwa illa, wanda yake sa wato kumbura garan baya. Kashi na biyu na wannan cutar kuma wanda ya fi yawa a ƙasashen yammacin Afirka ciki ko har da Najeriya, yana haifar da matsanancin wato mura, ciwon kai, zazzabi, bushewar makoshi, amai, wanda ke kumbura wani sashe na jiki. Yadda wannan cutar ana ɗaukar ta ne ta iska a kwayar halittar da ba a gani da ido, kuma yakan shafi abin da ke nasaba da wato numfashi. Najeriya dai na cikin ɓangaren ƙasashen Afirka da ke fama da wannan cutar saboda irin yanayinta. Yanzu dai mutane sama 13,700 ne suka mutu da cutar ta kama sama da 1,000 sun mutu a makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Niger. Wannan lamarin kuma ya faru ne a cikin shekarar 2015.
Ƙananan roka da aka harba sun yi wa ƙalla mutane 7 rauni a kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia sa'ilin da majalisar zattawa ke gudanar da taronta. Aƙalla waɗannan ƙananan rokoki 3 ne aka harba kusa da harabar fadar shugaban ƙasar. Kamar yadda direban motar ɗaukar marasa lafiya ya shaida wa murya Amurka, an harba roka ne a kusa da wani gida a yankin gundumar Veldengli da ke dab da fadar shugaban ƙasa. Ya ce farar hula 4 suka samu rauni kuma an kai su asibiti. Sai dai rahotannin sun tabbatar da cewa ba ko mutum guda daga cikin 'yan majalisar zattawar da wannan harin ya shafa. An dai kai wannan harin ne lokacin da Prime Minister Hassan Ali Kaire ke tattaunawa da sababbin jami'an sabuwar gwamnati, kuma babban ajandar taron shine yadda za su inganta matakan tsaro a ƙasar da kuma yadda za su tunkari batun fari. Kawo yanzu dai babu wani wanda ya ɗauki alhakin harin, sai dai 'yan tawayen Al-Shabaab sun sha kai wa gwamnati hari.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu mazauna sansanin mutanen da suka rasa muhallinsu a ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci a kori shugaban kwamitin sa ido a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka cimma a shekarar 2015 daga bakin aikinsa. Mutanen sun soki lamirin Festus Mogae, wanda shi ne shugabancin kwamitin haɗin gwiwa da tantancewa na ƙin bada bayanin abin da gwamnati ta yi game da kin bin umarnin da aka cimwa na dakatar da buɗe wuta da kuma kashe-kashe fyaɗe azabtarwa da sojojin gwamnatin ke fara hula. Kwamitin na haɗin gwiwa ya bada rahoton cewa duka sansan biyu kowa ya taka rawan kin bin umarnin da aka cimwa game da yakin na ƙasar Sudan ta Kudu. Mazauna sansanin suka ce Mogaye ya ki ba da cikakken bayanin haɗin wato halin damuwar da ɗan ruwan farar hula suka yi a hasaran da suka hasaran matsugunan su sakamakon yakin da ya barke a ƙasar Sudan ta Kudu. Wani shugaban al'umma mai suna Bikal Kwal da ke wannan sansanin ya ce baya da wani sauran ƙwarin gwiwa ga shugaban na haɗin gwiwa domin ko ya gaza aiwatar da aikin da aka danka masa.
Tsohon mai ba shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro Michael Flynn ya alkawalin zai ba kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Haɗin Kai game da ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi mu'amala da Rasha ko a'a muddin za a ba shi kariya ta musamman. Mujallar Wall Street Journal ta jiya Alhamis ta ce Flynn yake tattaunawa da wasu membobin kwamitin binciken cewa yana nema a yi masa alkawalin kariya muddin zai yi magana da kwamiti to amma ba wanda ya amsa masa game da wannan bukata tasa. Ba shakka General Flynn na da labari da zai iya baiwa wannan kwamiti kuma batun na nasa yana masa kaikayi a baki yana son ya amayar da su muddin damar hakan ta samu. Sai dai lawyer Flynn Robert Kiner ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Alhamis cewa ba za su ce uffan ba game da sakamakon tattaunawar da su da 'yan kwamitin binciken. Illa dai sun bayyana cewa lalle sun yi magana abin da aka tattauna ɗin dai shine ba za su faɗa ba. Kiner ya ce ba wani mai hankali da zai dimfari irin wannan kwamiti ya kuma yi ta surutu haka kawai ba tare da tabbacin samun kariya ba musamman ganin yadda siyasa ta dabaibaye wannan lamari.
Majalisar tsaro ta ƙasar Isra'ila ta amince da samar da matsugunin Yahudawa na farko a yammacin kogin Jordan a cikin shekaru 25, yanda yanzu haka tana ci gaba da tattaunawa da Amurka akan mataki na gaba. Gidajen Yahudawa da aka gina yammacin kogin Jordan tun a shekarar 1992 an faɗaɗa waɗanda aka gina ne a wani lokaci can baya, sai dai waɗannan da aka amince a gina su a jiya kusa da Shilo za su zama rukuni na farko da za a gina sabbin fil. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya alkawarin samar da ɗaruruwan mutanen da ya yi alkawarin samarwa mutanen ɗaruruwan da aka tilasta musu barin matsugunan su na Amona wanda babban kotun ta ce an gina su a inda bai dace ba domin ko an gina su ne a filin Falasɗinawa abinda yasa aka rushe su. Su dai waɗannan sabbin da za a gina za a samar da su ne a kusa da wato kusa da Nada din inda yake yammacin gabar kogin Jordan inda Falasɗinawa ke fatan ganin ya zame musu babban headquarters sabuwar jiha. Sai dai Falasɗinawa na kallon samar da waɗannan gine-gine da Isra'ila ke son yi a matsayin abin da zai iya kawo zaman lafiya tsakanin al'ummar biyu cikas. Sautari Majalisar Ɗinkin Duniya tana kallon wannan yunkurin samar da matsugunni da Isra'ila ke son yi a matsayin abin da ya saba kuma bai dace ba, sai dai shugaba Trump bai bi sauran shugaba Obama ba na fitowa ƙarara nan da nan ya soki lamirin wannan manufa ta Isra'ila.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Soma da labarin mu bude taskar hotonin nama a jihar Barnan Najeriya inda kungiyar Boko Haram ta shafa shekaru tana ta da ƙayar baya. Lamarin da ya sa rundunar tsaron ɗaukar matakai daban-daban da nufin daƙile ayyukan kungiyar. Na baya-bayan nan shine kafa gidan rediyo a jihar Barnan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya hada mana.
Bakaddashin Secretary General na wasu kasashen musulmi da ke yaƙi da ta'addanci, Lieutenant General Abdullahi bin Usman As-Saleh, yace kaucewar koyarwar Qur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke haifar da tsagiranci, daga nan kuma sai a fada zuwa ta'addanci. Bakaddashin Secretary ya bayyana hakan ne lokacin da ake kaddamar da wani gidan rediyo mallakar sojan Najeriya da ake kira Official Lafiya Dole Radio dake garin Maiduguri. Lieutenant General Abdullahi yace ya zo wannan bangaren Najeriya ne na tattauna da abokan aikinsa sojojin Najeriya su ga yadda su kullowa a ƙarshen wannan matsala na ta'addanci.
This radio station is but an indication of how wise this country and this armed forces is addressing the problem of extremism and terrorism.
Yace kafa wannan gidan rediyo ya nuna irin wayewar da wannan ƙasa take da shi ta yadda wannan sojoji za su kawo ƙarshen tsagiranci da kuma ta'addanci.
Terrorism is a result of extremism and extremism is but an exaggeration and a deviation from the real teachings of the great religions, especially the religion of Islam, as we read it in Quran and Hadith and Sunnah.
Yace ta'addanci na zuwa ne sakamakon tsagiranci, kuma tsagiranci na zuwa ne sakamakon kaucewa koyarwar addinin Islam, kamar yadda muka karanta a littafin mai tsarki Qur'ani da kuma littattafin Sunnah. Yace za su kuma duba irin abubuwan da ya kamata su bada tasu gudumawa don yakan wannan matsala na ta'addanci. To washi menene ma maksudin kafa wannan gidan radio? Tambayar kenan da ma Brigadier General Usman Sani Kuka Shega, babban daraktan yatsa labarai na rundunar sojan Najeriya.
Maksudin wannan gidan radio shine wato yanda za a wayar ma da jama'a kai saboda shi yaki da ta'addanci ba wani abu ne na jami'an tsaro ko sojoji ba kawai. Dole kana bukata haɗin kan kowa, maza da mata, babba da yaro, yanda za a tabbatar kowa ya fahimta, baya ga fahimta kuma ya kasance ya taka rawar da ya kamata ya taka domin a tabbatar da cewa wannan matsala ta ta'addanci an yi maganinta. Tunan gidan rediyon kai ka sani yana yada shirye-shirye da dama waɗanda suka kama tun daga labarin duniya da kuma faɗakarwa da wa'azi da jawo hankalin jama'a da kuma ma nishaɗantawa. To kuma kullayaumin ana ƙoƙarin a tabbatar an kawo tsare-tsare waɗanda jama'a za su yi maraba da su, kuma a yi amfani da wannan damar a faɗakarwa da mutane kai, sannan kuma a canza alƙiblas waɗanda su sun zama kangararru suke yaƙi da ta'addanci, su ga cewa wannan tabi'a ba ce ba, ba abin da ya yi zama lafiya a ko'ina a duniya.
Yanzu wannan rediyon tana iya kaina ne ko kuma cikin Maiduguri ne kaɗai?
Wato kai ma da yake mazaunin garin Maiduguri ne ka san cewar ba wani dogon zango take da shi ba, amma ana nan ana ƙoƙarin a tabbatar da cewar ba ma wai garin Maiduguri ba da kewaye ta kai har wasu garuruwa, ba ma a jihar Borno ba kaɗai, hatta wasu ɓangarori na wannan ƙasa. Ba don komai ba, sojojinmu suna aiki da jami'an tsaro, kuma dole ne ya kasance an faɗakar da jama'a kan abubuwan da suke gudana domin su kansu su ga yadda za su shigo ciki su ba da tasu gudunmuwarsu.
Ban daraktan yaɗa labarai na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Shega kenan ke bayani game da kafa wata gidan rediyon mallakan sojan Najeriya da aka kaddamar a garin Maiduguri, da kuma ya ce yanzu hakan za su dinga yaɗa shirye-shiryensu ne a faɗin birnin Maiduguri da kewaye. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kai ke to daga batun harkokin tsaro da yaki da ta'addanci a Najeriya, kuma sai ayyukan ibada, inda aka fara shirye-shiryen ayyukan haji. Wakilin Nasiru Adamu Elkana dauke da ƙarin bayani.
Ganawar kamfanonin haji da umra da hukumar alazan Najeriya na hakun ta mai da hankali kan yunkurin rage kudin kujerar hajin bana da bin ka'idar yarjejeniyar kula da jin daɗin maniyata. Tuni hukumar ta tura tawaga Saudiya, wacce ta samu nasarar rage farashin kudin gidaje, da wani marubucin hukumar Muhammad Aja ya ce za a samu rage ko adanawa Najeriya ragin dala miliyan 12,300 daga wannan yunkurin. Obama na shi ne jami'in labarun hukumar.
Mun fito da wani shiri na lasin da muke musu sassan da wannan. To amma bana sai aka yi tunanin cewa tunda jihohi ma aka musu irin wannan license din, amma na ma kai aikin ma da ta su tun ba ma umara ba. Cikin abubuwan da aka yi musu bayani shine wannan karan duk jiha da take rukuni na a license din da aka biya kamata an duba ma'aikatan su, an duba na'urar su, abubuwa dai da dama kafin a bada wannan rukunin. To yanzu an sanar da su cewa duk jiha da take da rukuni na a za ta yi aikin umara, ba kawai sai dai aikin haji ba. Kuma banda haka hukumar ta ƙara musu bayani yadda take kokarin ta tarege kudin haji bana.
Haka nan sakataren hukumar Dr. BM Tambuwal ya ji hankalin kamfanonin kan muhimmancin riƙon amana.
Da wanda suke aiki na jihohi, da wanda suke aiki na kamfunan kai masu alhazan jirgin yawo, to dukkan mu muna cikin wannan sharadi da nake ambatawa. Aikin mu tabbatar da cewa alhaji da ya biya kudin shi ya samu hidimar da yake so, kuma ya samu yayi aikin haji da sauki ya dawo. Idan akwai wani taksir ko kuma rashin cika waɗannan abubuwan wanda ba lahin shi bane, sai roki Allah bayan an gama aikin haji, saboda su ma Larabawa bayan ƙara aikin haji kowa ya wuce ya basu ƙasar su, in suka zauna su ce to Allah ka gani hidimomin da muka alƙawari za mu ba waɗannan baƙin naka mun iya kai mu, to in ma basu samu ba to shikenan yanzu sai dai bar mu Allah.
Jami'an kamfanoni na nuna rashin wadatar kuɗi a hannun jama'a na kawo cikas ga shiri kan lokaci don gujewa fafi ko ranar tafiya ga umrar azumin Ramadan.
Sunana Muhammad Tijani daga Makka Madina Travels. Fiya mutane da yawa suna son su tafi shekaran nan, amma abin da yake faruwa ba kudi a hannun mutane. Canjin kudi ya je sama. To mutane suka yi lissafin abin da suke so su canja da abin da za su dauko guzirin da za su je su yi amfani da shi, kaga yana da yawa.
Dala ta fara faduwa a kwanan nan.
Eh, dala ta fara faduwa saboda dala yanzu ana samun ta kaman 360 zuwa 370. Amma har yanzu dai kasan da mutane na kukan ba kudi ba kudi.
Wannan dai Saudiya ta dawo da Najeriya dukkan kujerun da take bata gabanin aikin fada da masallacin Haramin Makka. Nasura da Malika Amara Amurka daga Abuja.
Madalla gai da Malam Nasir, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa
cutar sankarau cuta ce mai saurin illa, abin da ya sa ma'aikatan lafiya suke jimamin irin wannan ciwo, saboda a cikin dan karamin lokaci wato a farkon shigarta tana da saukin magani, amma cikin ɗan sa'o'i kalilan in har ta shiga ta yi wa kwakwalwan yaro ko mutum mummunan kamu, sai kaga ta yi illar da ko ta zama ajali ko kuma ya zama an yi wa yaro ya samu wata mummunan nakasa ko ta kwakwalwa ko ta taɓin hankali. Shi ya sa ɗan ƙaramin lokaci kamar awa ɗaya ko awa biyu zai iya zama bambanci tsakanin ciwon da bai yi nisa ba ko kuma ciwon da ya yi mummunan kamu har zai iya kaiwa ajali.
A taƙaice dai likita, wannan cuta ta sankaro tana iya kashe mutum cikin sa'o'i biyu ko ƙasa da haka kenan.
Kwarai kuwa, cikin 'yan ƙananan sa'o'i biyu zuwa sama da haka za ta iya kisa, kuma za ta iya ta shiga in aka yi maganinta akan kar ya zama ta fita. Saboda haka ake kiran duk wanda ya zama yana da alamu da suka yi kama da na wannan cutar ya garzaya a duba shi.
Irin illar da sankaro take yi kenan, kuma kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba, an samu ɓullar annobarta a jihohi 15 daga cikin jihohi 36 na Najeriya. Abinda za mu fara dubawa kenan, kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ce daga birnin Washington, gundumar Columbia, nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya ta ba da rahoto a shafinta na Twitter a ranar Talata cewa ya zuwa ranar Litinin kimanin mutane 1,828 ne suka kamu da sankarau, kuma fiye da mutane mai 160 cutar ta kashe. Wannan shi ne ɓullar annobar sankarau mafi muni da aka gani a Najeriya tun shekara ta 2009. Ɓullar annobar cutar da kuma yadda take yaduwa ya sa ana nuna damuwar cewa idan ba a ɗauki mataki cikin gaggawa ba, tana iya yin ɓarna tafi ƙarfin takurawa a sansanoni 'yan gudun hijira da kuma gidajen yari. Na tuntuɓi Dr. Munnin Mustapha, ƙwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh na nan Amurka. To, Dr. Munir Mustapha, kaji dai halin da ake ciki, an samu ɓullar annobar sankarau a Najeriya har ma jamhuriyar Nijar. To, da farko, tunda kai ƙwararre ne ta cututtukan da suke saurin yaduwa, kuma ka yi nazari mai zurfi akan sankarau ɗin nan, da farko ma wannan nau'i da aka samu ɓullar annobar ta a yanzu, nau'i irin wanda aka saba gani ne ko kuma sabon nau'i aka samu?
To, wannan cutar annobar sankarau da ta fito ba za a ce ta bambanta ga wadda take a arewacin Najeriya a shekaru da suka gabata, wato shekarun 1989 har zuwa 2009, wanda Allah ya sa a lokacin aka samu allurar rigakafi da ta yi maganin wannan nau'i na cutar, wato ta A. Sai yanzu wato ake cewa type A, sai yanzu kuma aka samu daga shekarar 2015 zuwa yanzu sai aka samu ɓullowar wani sabon nau'i da ake cewa type C, wato kamar cha kenan, ba a ce.
A saboda haka sabon nau'i kenan aka samu yanzu.
sabon nau'i aka samu, amma dai alhamdulillah yanzu an samu jami'an lafiya suna da cikakkun magunguna da alluran rigakafi wanda suke daidai da wannan sabon nau'i, saboda kamar yadda na faɗa an fara ganin sa ne a 2015. Saboda haka shekara biyun nan ma'aikatan lafiya sun shirya, sun yi tanadi na allurai na rigakafi da kuma magunguna da suke daidai da wannan sabon nau'i da ya fito.
To wannan sabon nau'i da ya fito a Dr. Mustapha, me yasa aka ga wannan sabon nau'i? Akwai dalili?
To magana gaskiya dai shine takamaiman me yake kawo annobar shi wannan cuta na kanjamau wata shekara ya zama ta haɓaka, wata shekara kuma ya zama ta yi sauki, ba a san takamaiman menene ba. Amma dai hasashe na masana yana nuna kamar juyawar yanayi ne, musamman daidai lokacin da sanyi yake tafiya, wato har akwai raguwar kura a ƙasa, sannan kuma sai a samu zafi da rana. Da daddare sanyi da rana zafi zai ba wa wannan kwayar cutar dama da a shaƙe ta ta numfashi, aka shaƙe ta ta numfashi sai ta shiga ta kafofin hanci, ta shiga jinin jiki, ta shiga ƙwaƙwalwa da laka, wato ƙashin baya, ta shiga ta kama waɗannan guraren. Idan ta kama wannan wajen sai ya zama an samu kamar abin da ake zazzaɓi mai zafi, ciwon kai mai zafi, sanƙarewar wuya, wani lokacin har da abu kamar jijjiga ko kuma mutum ya fita hankalinsa. Kuma cuta ce da ta fi yawa a ƙananan yara zuwa matasa, ƴan shekaru 20 zuwa ƙasa ana aka fi samunta.
A to likita, kai wannan bayani, yaya saurin yaduwar ta yake? Misali a ce gida ɗaya, a ce mutum ko yaro ɗaya ya kamu da wannan cuta.
Gaskiya wannan wato cutar sankarau cuta ce mai saurin yaduwa. Tana saurin yaduwa, ita tana yaduwarta tana yaduwa ne ko a gida ɗaya ko a makaranta ɗaya inda yara suke taruwa, ko kuma kama a ƙauye ko gari ko unguwa. Sau da yawa in aka ga mutum ɗaya da cutar a wani gari ko a wani ƙauye ko a unguwa, to in ka bincika zuwa ɗan lokaci sai ka ga kuma daga ɗaya ya zama biyu, ya zama uku. Wannan shi ne dalilin da ake so ana samun mutum ko da ɗaya ne ya nuna alamunta a garzaya, a sanar da ma'aikatan lafiya shi wannan wanda ya kamu da cutar, a nema masa magani, sannan kuma an kare yaɗuwarta ga sauran jama'a.
Jihohin Zamfara da Sokoto suna daga cikin jihohin da aka samu ɓullar wannan annoba. A saboda haka, wakilin sashen Hausa Murtala Faru Sanyinna ya zanta da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Zamfara Malam Suleiman Adamu Gumi da na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale. Da farko ga bayanin irin matakin da jihar Sokoto ta ɗauka daga bakin kwamishinan kiwon lafiya Dr. Balarabe Shehu Kakale.
Wa'annan abubuwan matakan da aka ɗauka sun haɗa da yin jerin gwano da kuma ikuwa a faɗin jihar Sokoto, musamman kuma a local government ko kuma ƙaramin hukumomin da abin da ya shafa, da kuma faɗa ma al'umma su daina kwana cikin ɗakuna wa'anda suke da zafi ko kuma babu isasshen iska, kuma a rage cunkoso. Akwai kuma ƙara ja hankalin al'umma kan yin alluran rigakafi na yau da kullum, da ba da lambobin waya na kira kai tsaye domin ƙarin bayani da neman kai ɗauki, da gabatar da kuma tura ayari na liktoci da ma'aikatan jinya da liktocin magani a wa'annan local government ɗin da suka samu wa'annan matsaloli domin kai ɗauki, da kuma tura manyan daraktoci da ma'aikatan lafiya domin gani da ido da ba da shawara da ƙarin gwiwa ga ma'aikatanmu na wa'annan ƙananan asibitoci da ke faɗin jiha. Sannan kuma muna ta ƙoƙarin shiri na fara alluran rigakafi na bai ɗaya ga al'ummar jihar Sokoto, sannan kuma bayar da magunguna kyauta musamman na wannan ciwon ɗan sankarau. Wa'annan bayanai da kuma faɗakarwa da aka yi sun yi tasiri ƙwarai da gaske, saboda mutane sun dinga tururuwa suna zuwa asibiti domin neman magani ko ƙarin bayani.
Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Shi kuma takwaran aikinsa na jihar Zamfara, Malam Suleiman Adamu Gumi, ya fara ne da bayyana ƙananan hukumomin da aka samu ɓullon annobar cutar kamar haka.
Sankarau ya taso daga filin magaji, zurmi, shinkafi da kauran namura inda ya yi kuma nan ya shigo Gusau, Safe da Maradun da Batalata Mafara da Maru ayyakai Gumi ko da ke Gumi da Bukkuyun matsalolinsu ba su da yawa. Amma alhamdulillah an gano wannan ciwo sanadiyyar likitocin da ya daga nan ta turo da kuma wa'anda an gare mu nan na jihar Zamfara da kuma na sauran development partners. Abubuwan sun yi sauki ga halin da ake ciki.
Idan aka dubi alƙaluma, mutane nawa ne watakila suka kamu da cutar a waɗannan ƙananan hukumomin da ka zayyana?
To ana ta ƙididdiga kuma alhamdulillah gwamnati wadda a ƙarƙashin Dr. Abdulaziz Yar Abubakar ta himmatu da yaƙi da wannan ta hannun wannan ministry ta health da kuma development partners da sarakuna da malamai da kuma limamai duka ana yakin wannan abubuwa. Amma dai a halin yanzu kamar yanzu an samu rasuwa yayin da mutum 80 kuma wasu suna activity. Alhamdulillah jiya mai daraja gwamnatin jihar Zamfara ya kirawo stakeholders meeting inda ya gaita sarakuna da masu ruwa da tsaki, mutanen World Health Organization, mutanen UNICEF, likitocinmu na cikin gida da na waje, da likitocin federal government, inda aka tattauna cewa ya ja a shawo kan wannan matsala. Kuma alhamdulillah kowa ya ba da tashi gudunmawa. Na farko dai an nemi gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka, inda ta taimaka da kusan miliyan 90 a sau magani a yaƙi da wannan cuta. Shi kai ne ya ba da miliyan 52 kuma ya umarci kowace local government ta ba da miliyan 3-3 don a yaƙi da wannan cuta. Alhamdulillah maganin ya iso kuma ana ci gaba da wannan yaƙi da wannan cuta.
Masu sauraro, muna fatan za a gafarce mu a saboda ƙurewar lokaci, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin Murtala Faruk Sanyinna, Jummai Ali ke fatar Allah ya ƙara mana, Allah ya daɗa kare mu daga cututtuka. A huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mutane sama da 260 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar sankarau. Cibiyar kare cututtuka na ƙasa ne ta ce kusan mutane 2000 ne ake tuhuman sun kamu da cutar ta sankarau a cikin wannan shekarar. Shugaban cibiyar kula da kare cututtuka Chikwe Ihuazu ya ce an yi ta ƙoƙarin ganin an kare yaduwar cutar, amma lamarin ya ta'azzara sakamakon rashin wadatattun alluran rigakafi wanda ake fama da shi a tufaɗin duniya. Ƙananan rokon da aka halba ya yi wa aƙalla mutane 7 rauni a kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia sa'in da majalisar zartarwar ƙasar ke gudanar da taronta. Aƙalla waɗannan ƙananan rokoki uku ne aka halba kusa da harabar fadar shugaban ƙasar. Kamar yadda direban motar ɗaukar marasa lafiya ya shaidawa muryar Amurka cewa an harba rokon ne a kusa da wani gida a yankin gundumar Wakili da ke daf da fadar shugaban ƙasar, kuma farar hula ne suka samu rauni waɗanda aka kai su asibiti.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryenmu, sai kuma nan da sa 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin Kallabi, shirin da yake yayata nasarori da mata ke samu a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku iya sauraron wannan shiri baki ɗaya a shafinmu na intanet ko kuma mu sa ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Kuna kuma iya sauraron mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da injiniyan mu Malam John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.